الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أهل الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يود لك مغنى منا أكو ني غوتر رجب هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديا دليه دو دا أربعين دبيو وان دي 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 شابير غوتر ديو شكرا دبو بيو دا عشرين دا ديا عند مكي غواتر دا جرس تكي وان لتافينا حقبة من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى مقتل الحسين سنة 61 na babban malami wato Sheikh Usman Al-Khamis, Allah madaukakin sarki ya tsare mu, Allah ya tsare shi. Wannan ita ce halqa ko majalisi na 40 daidai cikin wannan littafi. Kafin mu shiga majalisi na 40 daidai, mu fara karatu. Kada mutane su manta, akwai al'amura da suka faru a Ibadan marasa daɗi dangane da ƴan uwanmu wato bangaren Hausawa. Fada ne ake yin sa wani lokaci da sunan kabilanci, amma mafi yawanci a Najeriya duk wanda ya kashe Bafulatani ko Bahaushen mutum zaka ga addini ne yasa ya kashe shi, ba kabilar bace asali. An yi banna kwaran gaskiyan gaske a Ibadan din nan. Ɗaya daga cikin ƴan uwa da zo ne yake bugo masa daga can cewa shi da kansa daga nan zuwa can ya daga gawa ta fita mutum 130 da wani abu. Akwai mutum wajen yanzu sama da 5,000 suna kwanciya a asibiti ba su da lafiya. Jiya na yi takakkiyar lakta a kan wannan abin, na kuma ba da shawarwarin da zan yi. Ni abinda har yanzu ban gushe ba, mamakinsa nake yi. Yadda ɓanna tana faruwa a ƙasan nan, amma malaman addinin musulunci yadda ka san babu wani abu da ke faruwa na ɓanna a ƙasa. Ba yadda za a yi, ko shanu aka zo aka dirfafa lokaci da aka kashe saniya 130 da wani abu, an yi ta'addanci. Ballantana ɗan adam inda annabi ya ce la zawalud duniya ahwanu inda Allah, a waye gari wannan duniya babu ita wajen Allah ya fi sauƙi akan a ce wani mutum ya rasa ransa ta hanyar da bai dace ba. Wannan shine abin da yake faruwa. Duk mutumin da ya ga wasu hotunan na bidiyon, na bidiyo in ka gani hankalinka sai ya tashi, kana kallo mutum ne za a zo a tara su a sari nasara a cinna musu wuta a koma gefe ana jiran su ƙone. Haka ake jiya cikin abin da na faɗa na ce shi wannan Sunday wa boho ɗin nan, idan gwamnati tana son zaman lafiya ta kama shi kuma ta hukunta shi. Sannan wannan ƙungiyar muna kira zuwa ga gwamnatin tarayya da gaggawa ta soke ta amo tekun ɗin nan. In ba haka ba, wannan abun suna kallon shi kaman wasa-wasa. Kuma jiya na yi kira cewa gwamnatin tarayya, kamar yadda gwamnoni guda biyu suka yi magana, Malam Nasiru El-Rufa'i ya yi magana, Allah ya saka masa da alheri tun ma kafin wannan fitinar. Gwamnan Bauchi ya yi magana, yanzu cikin maganar da suka ɗauka tashi daga ƙarshe ya faɗa, ya ce yanzu yadda aka kai Fulani Bango ba su da wani abu da za su yi, sai dai kowa ya ɗauki AK-47 ya kare kanshi. Yanzu suna nan suna ta yawo da wannan maganar cewa don me zai faɗa haka. Saboda haka mu mun faɗa abin da za mu iya faɗa, mun zara ido, za mu ga abin da zai ci gaba da faruwa. Amma bayan da za a yi a ci ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya, ana irin wannan. A kudancin Najeriya ne za ka zo ka sai kaya, ka zo ka ajiye, kana jiran mota ta tashi, lokaci ya za ka sa kayan a motan, wani ɗan iska ya zo ya ce wace ka biya kuɗin ƙasa. Kowa ya san suna yin haka, kuma da hukuma da komai da komai ake yin waɗannan abubuwan a ƙasar. Ka zo kana gini, ka cika kowace irin ƙa'ida ta doka, kawai sai 'yan iskan unguwa zo su wace ka ba su kuɗi. Saboda kai a yankin baƙo ne, su kuma 'yan ƙasa ne, su kuma mutanensu da ke nan yankunan ba wanda ake ma haka ba. kowa yana da cikakken yanci ya rayu a matsayin sanada. Ku kalla ku gani Rotimi Amechi lokacin da matsalar nan ta fara, da ta fara me ya faru, kun ga yadda ya bi dingamin shugabannin addini a karam lokacin da aka insa sunan. To da Rotimi Amechi ya fahimci in aka bari mutanen mu suka tashi ana Rotas ko Rotas ya gane cewa in aka bari mutanen mu suka tashi anan za su dauki fansa abun ba zai kyau ba. Dan ya faɗi cewa akwai adadi na mutane da yawa, kuna ganin yadda ya bi ofishin kungiyar Izala ta bangaren Kaduna, ya je ofishin shugaba Abdullahi Balala, ya tafi wajen Malam Sani Yahaya, ya tafi wajen Malam Dahir Bauchi a wannan wajen Maulidi, a can har wani ya karanta diwani ya bashi mota. Dan me? Saboda yana da manufa, yana ganin cewa ya kamata a tsare al'ummar sa ka a afka mata anan. Wannan dai yana cikin abubuwan da muka riga muka rasa, saboda haka wanda suka rasu Allah ya ji kansu, Allah ya masa rahama. Sannan na faɗa na ce wannan ƙungiyar sai sun rusa ta a ce wai wata ƙungiya ba gwamnati ba wacce zo ta kafa wai da sunan tsaro, saboda akwai wasu manya a cikinta, tana iya mallakar manyan makamai bindigogi AK-47 kuma ya ana kallanta a zira mata ido. Sannan yaya za a yi a ce shi wannan Sunday ɗin kafin wannan fitintunin su faru ba sanarwa ya ce ga abin da zai aka zo aka tara masa kuɗi kuma gwamnati tana kallon shi. Aka zo aka bari abubuwa suka ainihin wato lalace. Da haka muna addu'a wanda suka rasu Allah ya ji kansu, Allah kai musu rahama, wanda kuma suka samu raunuka suke kwanci a asibiti. Don in kana kallon wasu bidiyo police station ce, za ka zo ka ga a bakin police station gashi an zo an jibjiga wakin mutane, za ka ga mota ko a kurukura ko wani abu yadda ka san ana zuba shara a mota, haka za ka ga an lulluga wakin mutane. Shi yasa jiya nake magana, nake cewa mutanen mu ‘yan Najeriya da suke kallon Niger shekara 30 da ya wuce ko 40, na ce wallahi yanzu rayuwa a Niger ya fi tabbas sama da rayuwa a Najeriya. In kana rayuwa a Niger sai ka rayu lami lafiya, alau ba ka da kowane irin fargaba, amma nan a hanya ba ka da tabbas, in kana gida ba ka da tabbas, haka fa rayuwar take ba. To me ya rage maka a rayuwa lokacin da kana kwanci a gida ba ka da tabbas, kana bin hanya ba ka da tabbas? Kai baka samu wuta isasshiya ba awa 24, kai baka samu lafiyayyen ruwa ba, kai to me ya rage? Babu, sai dai kawai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Saboda haka mu mun faɗa abin da za mu faɗa, wanda suka rasu Allah ka ji kansu, Allah kai musu rahama, wanda kuma suke kwanci a asibiti Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya. Wanda ke son cikakken bayani jiya na riga na yi, yana iya komawa shafin mu ya duba karatun da muka yi jiya. Wanda suke da littafi a hannunsu su duba shafi na 170 daidai in dai bugu irin nawa ne. In kuma bugu ya saba, ka duba Al-Mabhath Ar-Rabi, bincike na hudu, mawqifun nasi min qatl al-Husayn, matsayin mutane dangane da kisan al-Imam Husayn. Mun faɗa a satin da ya wuce, darasin da ya gabata, irin abubuwan da suka faru ta yadda kisan al-Imam Husayn ya shahara, amma masu kisan ba su shahara ba. Wanda mun faɗa mun ce mutum biyu, Sinan bin Anas An-Naqai da Shamr bin Zuljawshan, wanda ya ji binci girman al'awarin shi ne Ubaidullah bin Ziyad. To shi ne malam yake cewa la shakka ko kwanto babu, wala raiba babu taraddudi cewa anna maqtal al-Husayn, lalle kisan al-Imam Husayn kana min al-masa'ib al-azima, suna daga cikin musibu waɗanda suke manya, allati usiba biha almuslimun, wacce aka musibantar da musulmai da ita, falan yakun ala wajhi al-ard, a lokacin da aka kashe al-Imam Husayn babu a doran ƙasa ibn binti nabiyin ghayruhu, dan yar annabin Allah an bashi ba. Tunda kun a baya ya faɗa waɗanda suka taso masa, yace yanzu za ku min kaza bayan kun san cewa walaysa ala wajhi al-ard ibn binti nabiyin ghayri wa qad qutila magluman, an kashe al-Imam Husayn yana wanda aka zalunce shi, wa qatluhu kisan al-Imam Husayn bin nisbati lana musiba, dangane da kisan da mu abu dangane da gare mu musiban wa fi haqqihi shahadatu wa karama amma shi a haƙƙin sa shahada ne sannan kuma karamci dama akwai matsayin da ba za ka samu a wajen Allah ba sai Allah ya jarrabe ka kai hakuri sannan sai ya daga darajarka da shi duniya da lahira shi yasa zamu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ashaddun nasi bala'an al-anbiya wanda Allah ya fi jarrabawa da bala'i mafi girma su ne annabawa thumma al-amsalu fal-amsalu fal-amsalu da haka annabi yace ana jarraba mutum akan gwargwadon yadda yake riko da addini in kana fi dinihi salaba idan a cikin riko da addinin sa akwai tsauri to sai a jarrabe shi da tsauri wa raf'u darajatin sannan da kuma daga darajar shi wa qurba minallahi da kuma kusanci a wajen Allah haifu ta yadda iskarahu lil akhirati wa lil jannati an-na'im lokacin da Allah ya zabe shi dan lahira da kuma aljanna ta ni'ima badla hadhihi ad-dunya al-kadira masanyar maimakon wannan duniya wacce take gurbatacciya wacce babu tabbas yanzu ne yadda rayuwa a Najeriya ta zama ba ta tabbas in kana da tabbacin a wajen Allah in ka koma mata ka huta to ne zaka zauna ka ci gaba da yi a cikin ta ba wanda zaka zauna ka ci gaba da yi a cikin ta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka bashi zabi abin da ke cikin duniya da ya koma gurin Allah faktara liqa'a rabbi sai ya haɗu ya zaɓi gare ya koma zuwa ga Allah ya fi masa shi yasa ake ta walau kanat ad-dunya tadumu li ahliha la kana rasulullahi hayyan wa baqiya da wani mutum ya ci gaba da rayuwa a duniya girmama shi ne babu wanda ya dace ya ci gaba da rayuwa a cikin ta kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu naqulu mu ahli sunna muna cewa laitahu lam yakhruj kaito ina ma a ce al-imam Hussein bai fita ba amma abinda ba haushi yake cewa kaddara ta riga fata wa li hadha nahahu aqabir as-sahaba saboda wannan ne manyan sahabbai suka hana shi fi zalika al-waqti a wancan lokaci bal bi hadha al-khuruj da wannan fitar da al-imam Hussein ya nala ulaika az-zalamatu tughatu wa in kan az-zalimai dagutai suka samu dama min sifda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan jikan annabi hatta qataluhu mazluman shahidan har sai da suka kashe shi yana wanda aka zalunce shi sannan ya mutu a matsayin shahidi wa kana fi qatlihi min al-fasadi sai ya zamanto a cikin kashe shi akwai banna alladhi lam yakun yahsulu wanda bai kasance bannan ya faru ba law qa'ada fi baladi da al-imam Hussein ya zauna bai fita ba da bannan ba ta faru ba da yanzu ba a mayar da addini ya koma shi'ar ba da sunan al-imam Hussein da yanzu wasu ba su kirkiro wata ibada ta dukan jiki da sa bakakin kaya ba ta shekara shekara da yanzu ba ya haka ba sai yake walakinnahu amrullahi tabaraka wa ta'ala sai dai wannan al'amarin Allah ne ma qaddara Allah tabaraka wa ta'ala kana duk abin da Allah ya kaddara shi sai ya kasance walau lam yashi'in nasu kuda mutane ba haka suke so ba yau bisa ga wata hikima ta shi wannan yasa saboda Allah yana da al-hujjatul baligha yana da al-hikmatu tamma sai ce idan yayi abu la yasalu amma yaf'alu kada wanda ya tambaye Allah me yasa kai kana amma mutum da yanzu zuwa wayewar gari ba wanda zai ce maka ga me zai faru amma Allah sai ce wahum yasaluna kukan in kun yi sai an tambaye ku da haka sai malam yake cewa wa qatlul husaini kashe al-imam Hussein laita bi a'zama min qatl al-anbiya ba shi bane mafi girma akan kashe annabawan Allah amma a wajen mu ahli sunna amma a wajen in shi'a su al-a'imma 12 sun fi annabawa daraja na taba yin lakka a nan wajen mai taken zazzaki a ma'aunin ilimi da shari'a magana da ya faɗa ya ce al-imam Ali ya fi duk annabawan Allah daraja ya ce mutum ɗaya ne ya fi sayyidina Ali daraja a wajen Allah shi ne annabi Muhammad to wannan kuma istisna'in da suke yi suna yin sa ne saboda duk jahilcinka duk daƙiƙancinka da rashin karatunka in wani mutum ya ce maka ga wani ya fi annabi daraja in dai ka tambaye shi wani annabin kake nufi ya ce masa ya ce maka ina nufin annabi Muhammad ne to ba za ka tsaya wahalar da kanka ba kai tsaye ka san wannan mutumin arne to shi yasa suke yin tokaciya sai su cire manzon Allah lokacin da ya tashi magana haka ya faɗe ta yace wannan ko ko Musa ne ko Nuhu ne ko Ibrahim ne yace basa kai ali daraja ba haka ya faɗa to waqad quddisa waqad quddima ra'su yahya bin zakariya salamun salawatullahi wa salamuhu alayhi an gabatar da kan annabi yahya dan annabi zakariya maharan libai wato a matsayin kaman shine sadaki na karuwa wa qutila zakariya kuma an kashi annabi zakariya dan haka Allah ya taba mu labari cewa wa ka'ayyin min nabiyin qatala ma'ahu rubbiyun kaseer wayan da suke annabin yana da annaba mabiya sun yaki a gaban shi wasu suke mutuwa dan haka zamu ga Allah da ya rantsi yace inna lanansuru rusulana sai mun taimaki manzanninmu da wanda suka yi imani suke tare da su kashi annabin Allah ba shi ke nuna cewa ba bai ci nasara ba manufar da ya zo da ita daga gurin Allah da yake so ya isar shin yayi ya sauka akan ta ko yana kan tafiya yana kanta a bashi yana kanta in yana kanta ko ka kashe shi baka ci nasara ba shi yasa za ku ga yanzu da matsalar Abu Jabbar ta taso wajen a zauna a tattauna da shi ni cikin abin da na yi observation daga baya na yadda cewa in za a zauna da shi a zauna da shi a matsayin tuhumar sa ake ba a matsayin a zauna da shi ba wai a ba shi cikakken lokaci a yi munazara da shi yana da ƴanci bai isa ba dan ba mahalukin da ya isa ya kare shi cewa bai zagi manzon Allah magana ce ya faɗe ta ya ce haka aka faɗa cikin Bukhari da Muslim da wasu gurare to ya zo ya faɗe ta gata an ce ya jingina bunsuranci zuwa ga annabi a ɗauko Bukharin a ina ne aka rubuta kalmar bunsuru ya jingina zina ga annabi ya jingina luwaɗi ya jingina kalmomi na banza kuma ya ce a Bukhari da Muslim ne ya gani wanda kaga har in shi a yanzu wanda da yake bibiya social media ya ga bayanin Hamza Law ko ɗazu na ga rubutu ne amma ban tabbatar ma amma an ce su sala zariya a matsayin su na in shi a sun barnanta kansu daga gare shi to abin da yake yi da sunan cewa shi'a tana da gaskiya yana wuce goyon yana wuce gona da ini nan da yan jaridu suka zo suka fira da shi yake maganan cewa ai ga wani hadisi cikin littafin menene al-mu'jam al-kabir na al-imam at-tabarani da aka nuna cewa al-imam hasan ko al-husayn annabi yana sunbantar gaban sa yana yaro dan kalami wannan shubhar fa akwai zakariya buturus akwai rashid hamami kristoci ne a misra shekara 10 da ta wuce akwai abu umar albahi sun dauko wannan shubhar ya ba su amsa akan ta ta wani abin da kuka kawo al'umman musulmi al'umma ce ta isnadi ba ta karba abu su ya inganta ko da kun gan shi a littafin su sannan yayi musu raddi da bible yace sannan tare da haka ko kuma a littafi mai tsarki ga abin da kuka jingina ma annabawa na fasadi cewa annabuwa ne yayi zina annabuwa ne yayi kaza yayi musu iljami da abin da ke cikin bible amma sai kwanan nan sabu jabar ya je dauko wannan qadiyar sai yake so ya nuna cewa kaman shi yake kara annabi an faɗa wa annabi wata magana wanda ruwaya ce ta zo ta hanyar sahabbai biyu akwai Abdullahi dan Abbas akwai Jabir dan Abdullahi ta hanyar tabi'ai guda biyu akwai Abdurrahman bin Abi Layla akwai Abu Zabiyan duka bai inganta ba kenan abinda dama tuna a wajen malaman hadisi bai inganta ba kaga ka zo ka nuna kaman malaman hadisi sun yi ha'inci sun ga wani abu Allah a annabi sun yi shiru kai kake kare annabi cin amanar malaman hadisi ne cin amanar su ne to sai yanzu mutane suke so suka ci gida biyu wasu na cewa a zauna da shi wasu na cewa kar a yi kar a zauna da shi duk kuma wanda suke cewa kar a zauna da mutumin nan mu muna bibiyar sa kusan shekara 10 shubuhohinsa muna daukar su mai raddi na ilimi akan su wallahi ina da dalibai kuma ɗaliban wasu manya ne a gidan karatu amma wallahi in yi wurgu wata shubhar in ba na warware ta ba su kansu sukan samu matsala to wayannan fa ɗalibai kenan fa wanda suke da ƙadami a gidan karatu ya kake tsammanin ga magarin mutane malaman nan duk da suke cewa kar a zauna da shi yanzu kamar malam Kabiru Bashir da kuka ji Dr. Sani ya yi magana a kan shi ya rubuta littattafai guda biyu a kan shi akwai littafi ɗaya da ya rubuta ya kai wani shafi kusan 500 da wani abu, sannan ya sake rubuta wani littafi. Duk malaman nan babu wanda ya rubuta ko warda akan shibohin Abdul-Jabbar. Sannan duk malaman nan da suke cewa kar a yi zaman nan, babu wanda ya taba dauko matsaloli guda 10 ya warware wa mutane ita a ilmance. Dama hanya biyu ne, in ka ce kar a yi zaman tu yayin rubutu, ka dauki rubutunsa kai nakadinsa na ilimi sai a aji a matsayin ya faɗi ɓanna ka warware ta. Idan ku ba haka ba, abin da ya faɗa na sauti da yake yawo da murya, sai ka zo a matsayinka na babban malami al'alimu al'allamatu, sai ka danna muryar sa mutane na jika ce wannan maganar da ya faɗa ɓanna ne, sai ka ce ga daidai. Ya yaɗa sharri cikin mutane, kai baka warware sharrin ba. Mu da muke bibiyarsa sama da shekara kusan 10, kaga ina ganin inda adalci mu ya kamata mu yi magana akan matsalan nan, ba wanda kawai a sama ya bita ba daga ba. Ka gani? Mu ya kamata mu yi magana akan ta. Matsalan ba ta tarin karatu ba ce, ba ta girman kujera ba ce, matsala ce ta in ka samu lokaci ka bibiyi matsalar, to ka ya kamata ka yi magana akan ta. In baka bibiye ta ba, to bai kamata ka yi magana akan ta. Wannan fa shine matsalar da take faruwa ba. To sannan yanzu wanda suka ce kar a zauna, yanzu shin idan ba a zauna ba gwamnati kashe shi za ta yi? Ku tambaya. Daya, idan ba ta kashe shi ba, daure shi za ta yi ya mutu a daure? Idan ta daure shi ko ta kashe shi, duka matsalar ba ta warware ba. Saboda ai yanzu abinda mabiyansa ke yadawa cikin cika bakin da yake, ko Ibnu Taymiyya ya dawo duniya ba zai iya zama da shi ba. Inda Ibnu Hajar al-Asqalani yana da in yayin kiti-kiti ya zai zauna da Ibnu Hajar, ya rantsi da Allah Ibnu Hajar ba zai iya kwata kansa ba. To shine tambayar da nake, shin yanzu mutumin nan kashe shi za a yi? Daya, wanda ku ya kamata ku nemo amsa. Na biyu, daure shi za a yi ya mutu a daure? Na uku, hana shi magana za a yi? Koko na hudu, zai ci gaba da magana nan gaba ko yanzu bai yi magana ba? Idan ka kashe shi yanzu, baka kashe matsalar ta fuskar ilimi, baka warware matsalar ba. Dan abin da wasu za su dauka, an yi amfani da ƙarfin gwamnati a kansa, an kashe shi ko an daure shi lokacin da malamai suka gaza. Shubhani. Yanzu Muhammad Yusuf, wallahi sanda matsalar ta fara da gwamnati ta amfani da ƙarfinta, an dinga tattaunawa da shi ta ilimin da kowa sai ya gane cewa wannan da'awar da ya dauko ƙarya yake yi, da an hutar da mutane daga sharrinsa. Ba haka bane? Amma da aka yi amfani da ƙarfi ba a magance matsalar ta fuskar ilimi ba, ƙarfin yanzu ya amfani? Me ma? Wannan shi ne abin da muke cewa. Amma gwamnati dan dama, inda Abdul-Jabbar zai yadda a zauna da shi na ilimi, tunda muka je shekara ta 2013 aka yi zama da shi, daga nan bai sake yadda ya zauna da kowa ba. Zai koma kogon nan ya ci gaba da ihu, ya sa sharaɗin da kai ka san ƙarya yake, bai shirya zaman ba. To inda a ce zai zauna, ai da tuntuni matsalolin nan da yake kawo, da tuntuni an warware su gaba da gaba ta fuskar ilimi. To dama yanzu in ba gwamnati ba ce ta fito ta saka ƙarfinta, mu mun san mutumin nan kowa ya, saboda matsaloli abinda babu a ilimi ya faɗi littafi da shafi ya yi ƙarya ya ce akwai, kuma shi ya san ƙarya yake babu. To mutumin da yana ji a kan shi ya faɗi littafi da shafi da rafarin ya san ƙarya yake, ya zai yarda girma da arziki ka zo ka zauna da shi? Mutumin da ya zo ya yi fassara da ya san fassarar nan ba haka take ba, ya zai yarda girma da arziki ka zo ka zauna da shi? Ka ga ba zai yarda ma. To yanzu sai Allah ya kama mana shi, sai gwamnati ta shigo ciki. To ya kamata a zo zama da shi ne a matsayin tuhuma ake masa, tare da munakasha. Matsala kaza ka jingina wa annabi, ka ce a littafi kaza aka faɗe ta, muna so ka kare kanka a kanta. A tattauna da shi in ofin duniya ta gani, har sai kowa ya gane cewa ya ƙasƙanta ya wulaƙanta bai da dalili. Daga nan kuma gwamnati sai ta haɗa da nata ƙarfin, sai ta taimaki mutane akan abin da zai wa al'umma amfani, haka ake. Amma in ka ce kar a zauna da shi, kai baka dauki shibohin kayan rubutu ba yadda yin rubutu, kai baka dauki shibohin ba ka danna muryarsa ka ba mutane ilimi ta fuskar dalili. Mu da muke zaunawa mu bi shibohin nan kusan shekara 10 miladi akan matsalar nan, ka gani? Saboda haka ni bana daga cikin masu goyon baya ko ra'ayi to kada a zauna da shi. Kuma yanzu malaman da suka fito suka fara cewa kada a yi zama da shi, yanzu sakon da suke ba duniya shine abin da ya da awa na tsoron tattaunawa da ake ji da shi, ko sun ki ko sun so, wannan shine amsar da za a zai bayar, wannan shine sakamakon. Ko sun yadda ko ba su yadda ba, abinda wanda mutanen gari za su dauka to da a wanda yake ji yake na ana tsoron a tattauna da shi, wannan da awar ta shi gaskiya ce. Saboda haka ba wani dalili. Kuma yanzu ai mu muna yin munazaratu, abinda kawai na faɗa na ce malamai su yi haƙuri. Munazara tana da rijali, ba dan kana malami ba ka shahara ka zama al'alimu alfakama kake iya zuwa kai munazara kai debate, banda karatu tana buƙatar goge. Duk wanda ke bibiyan karatuttukan mu ya sani munazaratin da muke da debate din da muke, in ba dan muna yin su ba, akwai wa'inda ba za mu taɓa ceto su daga muguwar aƙida ba. Wasu na ɗaga wa sunna ƙafa ne saboda mu, saboda ka san duk lokacin da ka taso da wata tsiya ka ce ashirya kake a tattauna da kai don mu kare sunna za mu tintare ka. Ku duba za ku ga daga cikin ƴan ƙalaƙatan nan da ya taso masussuka lokacin da ya taso, ko ka je ka saurara za ka ji yadda muka tsare da shi, wanda munazaran daga ƙarshe za ka ji muna yi a wanda yake taimaka masa, har sai da na ce in kai ba za ka iya yi ba, kai ka haƙura shi wanda yake baka gudunmuwa a gefe ya taho ya shiga a yi da shi. Haka aka yi. Saboda haka yadda ne ba ma yi cewa falala a hannun Allah take. Qul innal fadla bi yadillahi yu'tihi, yana yin ta ga wanda yake dama. Wannan yasa dan kai malami ne kana iya buɗe karatu kai karatu, ba kuma dole ka iya munazara. Mu kuma wallahi ta haddisan bi ni'matillahi la fakara, tun da na taso na fara karatu da koyansa da karantar da shi a cikinta na taso. Fiye da haka duk wanda muka buga da shi ba a ganyewa ta lafiya, duk wanda muka buga da shi za a ga wani daga nan wani fauru da gaggauta ya tattara inasa ya gaba ke ta bakin sarki yun a Abdullahi gundu da suka buga da sarki yun fa ya gudu ya ce tun daga ranar falai sura ji'ina ila qitalin lana fihi ila yawmil ma'adi. To ina ganin gaskiyar magana in dai da insafi su kituka ke kan malaman da ake gani malamai ne, bai kamata ba a ce mutumin nan yana yaɗa ƙanna a farko. In sun bar mu muke ɗaukar shibohin mai naƙadinsu mu warware wa mutane ɓannar da yake, to a yanzu ina ganin ya kamata a bar mu ya kamata mu faɗi ya kamata a yi. Ko kuwa in kuma kai allamatu ne alfakama ka cika ka tumbatsa a gidan ilimi, sai ma daga yanzu duk maganar da ya yi sai ka ɗauko ka danna mutane su ji muryarsa, ka ce to wannan maganar da ya faɗa a nan gurin ƙarya yake ga daidai nan. Amma ba zai yiwu ba ya yaɗa sharri ba ka warware ma. Sannan yanzu muna ganin wannan hanyar ita ce mafita, kuma a ce a fasa duk a haƙura a dawo shi kuma ya ci gaba da yaɗa sharri a haka. Wannan gaskiya ba hallo ba. Allah ta'ala ya sa mu dace. وكذلك قتل عمر حكى كش عمر وعثمان وعلي ان كش سيدنا عثمان ان كش سيدنا علي وهؤلاء كلهم افضل من الحسين وان دكن سو ان يدد cewa sun fa al-imam husaini in baka yadda ba annabawa sun fi in baka yadda umar da usman sun baka yadda cewa dai al-imam ali ya fa al-imam husaini ka yadda da wannan ko kai dan shi'a ne radiyallahu anhum وارضاه فلذلك سبب وان لا يجوز للانسان بهلته غمتم با اذا تذكر مقتل الحسين اذا يتنا كسان الامام حسين ان يقوم يمين باللطم والشك كان مارن جكنسا ده يغا كاينسا وما شابه ذلك ده ابن ده كما ده وان بل كل هذا منهي عنه دكان وان ان هنا فان النبي صلى الله عليه واله وسلم دومن النبياتي laita minna man laqama al-khuduna, bai daga cikin mu wanda idan gamarin kuncinsa saboda wata musiba ta faru wa shaqqal juyub ko ya danga ya ga aljihunsa abun mamaki kun ga yace muttafaqun alayhi sahih al-bukhari ko kitabul janaib babu laysa minna man shaqqal juyub hadisi na 1294 wa sahih muslim kitabul iman babu tahrim ad-darb al-qudud hadisi na 103 irin wayannan hadisan fa abun mamaki akwai sifa al-tatafai shi'a shi yasa hatta wannan hadisin da ya dauko na cewa gashi ana maganar al-imamu husaini ko hasan annabi yana sambantar gaban shi yana yaro dan karami akwai hadisin a cikin littafin biharul anwar na muhammad al-baqir al-majlisi akwai to shi yasa zaka ga tare da haka kuma sai wannan mulhidin yazo ya ce wai kaso 75 na gaskiya yana hannun inshiya yanzu hadisin da ya dauko cikin hadisan mun buga masa misali wanda aka ce annabi yana da ƙarfin jima'i na mutum 40 abinda Anas yace fa kawai fa a hadisi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dare daya yana kewaye matansa duka sai yace a lokacin annabi yana da mata 9 to kalista fa qur'ani dama yace wa annabi turji man tasha'u minhunna wa tu'i ilayka raban kwana akan annabi ba dole bane yana da iko yau ya kwana dakin wannan gobe ya kwana dakin wanda ya ga dama shi Allah ya tsara masa haka ba zalunci bane to yanzu ka kaddara idan kana da mata 9 sai ka kwana dakin wannan a bisa ga raban kwana za ka yi kwana 2 kaga akwai ragowar 8 2 times so 8 shanawa shashida kaga sai wata ya tsallaka ya kai ya farabi kafin ma a sake dawowa mai a cikin Allah ya yi annabi irin wannan akwai hatta gata ga matan da yake aura to shi kuma hadisin da yazo a Bukhari da Muslim fa iya wannan abin da aka faɗa kenan amma wannan mutumin da yake zindiki ne mulhidi ya ji ya dauko kwangila sai ya ruguza shi'a sai ya ruguza sunna sai ya ce wai shi idan an samu irin wannan hadisin a littattafan sunna ne yake da matsala in an samu a littattafan shi a shi ba matsalarsa bane sai ga abin da yazo cikin usulul kafi shine mafi muni lokacin da annabi ya auri ummu salama bayan kwana 2 sai abubakar da umar suka tashi suka je suka same ta suka tambayi ummu salama suka ce mata waya al'amarin yake tafiya da annabi in yake banta da ke sai ta ce musu ai annabi sallallahu alaihi wasallama in dai wajen saduwa da ni ne daidai yake da sauran maza haka yake rubuta a littafin inshiya usulul kafi kuma wanda suke bibiyar karatuttukan mu na karanto gurin shikenan bayan na ta tattauna da su suka fita da annabi ya dawo ta ga cewa an fa bata faɗa mai ba wahayi zai iya sauka ya tona mata a cikin sai ta ba annabi labari cewa ga abubakar da umar nan sun shigo ga tambayar da suka yi mata ga amsar da ta bayar da suka fita sai manzon Allah ya fito daga gida hankalinsa a tashi yanayin yadda ya fito cikin sahabbai hankalinsa ya tashi muhajir da ansar sai da suka dauka cewa wata musifa ce ta taso annabi yana shirin yaki ne kowa ya ji ya dauko makami annabi ya hawo munbari sai ya ce me zai sa wasu mutane za su dinga bibiyar aibuna amma ba sa bibiyar aibun iyayensu wannan fa a littafin inshiya ba kaga su suna so ne su bata Abubakar da Umar cewa suna bibiyan aibin annabi annabi yayi magana a munbari har sai da launinsa ya canza sannan da ya sakko daga kan munbari a wannan daren sai ga mala'ika Jibril ya zo da wani abu da aka ce masa harisa daga aljanna ita harisan nan abinci ne da za a hada da garin alkama da nama wai ƴan matan aljanna ne suka wa annabi wannan abincin mala'ika Jibril ya zo da shi yace to gashi nan ku ci da kai da Ali da Fatima da al-Imam Hassan da al-Imam Hussein da suka zauna suka ci wannan abincin to daga wannan abincin ne annabi ya samu karfin jima'in mutum 40 sai ya zamanto kowane dare yana zagaye matan shi ya saru da ita kaga a ruwayar ahli sunna babu wannan ƙare-ƙaren ba amma wannan zindiƙin wannan mulhidin sai ya tafi sai ya ce kuma wai gaskiya ka soke ta 75 a nan take a nan ne gaskiya take nawa 25 haka ya faɗa to da irin wayannan hadisan shi yasa nake faɗa musu in shi a yanzu nace in ba su sani ba lokaci yayin nan sanar da su duk abinda suke dakkuwa a littattafan musu canza masa fassara su ce an wulakanta annabi irin wannan fassara to ni kuma sai na fito musu da mafi munin shi a cikin littafin su yanzu kuma ina jiran duk wanda zai motsa a cikin su ya motsa in ka dakko nan dakko maka an baka sani ba yawa hatta maganar da kuke jingina a cewa lokacin da annabi bai da lafiya an ce yayi rashin lafiya ya tsananta yayi kala ya kala dan fito muku da ruwa yayi nan gaba cikin littattafan ku za ku sha mamaki gaskiya Allah ta'ala ya sa mu dace wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace ana bari'un min as-saliqa ni na barranta daga as-saliqa ita as-saliqa ita ce as-sa'iha bis-sauti ash-shadid matar da za ta daga muryarta tana ihu mai tsanani kun san da kafin zuwan sunna fa idan wata anan gidan aka ce an mata mutuwa babanta ya mutu tana kaliyo kwana tun daga nan za ta fara birgima wayyo Allah ita ta shiga uku wata mama shiga uku za ta ce ta shiga iya kirge ne daga nan za ta fara birgima sai da hali to shine manzon Allah yace ba ni ba matar da take daga murya ta daga murya mai tsanani lokacin musiba shi yasa zamu ga wannan ayar da Allah yace ya ayyuhan nabi idza ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yusrikna wala yuzmina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi buhtanin yaftarinahu bayna aydihinna wa arjulihinna wala ya'sinaka fi ma'ruf ta yana daga cikin kasta sabawa annabi cikin abin da ya dace da shari'a shine irin wannan kukan na mutuwa da suke annabi ya hana sannan wal halika da wacce take aske gashin kanta lokacin musiba sannan wa shaqa da wacce zaka danga cike ta kayanta lokacin da wani musiba ya faru in ka tafi littafin shi'a zaka ga jigga maganganun al-Imam Husaini ya faɗa ma ƴan uwan shi kafin ya mutu yace ko na koma zuwa ga Allah in kuka mun irin wannan abun ba ni ba ku ba ku ba ni amma ne sai ga ƴan shi'a zo su dake jikin ku su jibki jikin su shi wai a to dama zaka ki bin Allah ne Allah ba zai ma azaba ba ai wannan abun da kuke na dukan jiki da shiga wuta wani gurin ma kaga mutane wai su kwanta mota ta zo ta taka su ai gwaji a zaka tashi a lahira a dan wuta wallahi kadhalika al'azabu والعذاب الآخرة أكبر والسالقة التي تسيه وتتكئه والهالقة التي تحلق شعرها وتتكي أسكي غاشنتا والشاقة التي تشق ثيابها وتتكي ياغ تفابنتا وأن الحديث وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدامك شيء متفق عليه صحيح البخاري كتاب الجنائز باب من هي باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة باب الذكي ما قالت شوى أبن لأك هانا أسكي غاشي لوكة المصيبة حديث ندبو إيدة دريبو لتفع إندشل وصحيح مسلم كتاب الإيمان باب تحريم ضرب الشقوق ضرب القدود وشق الجوب والدعاء بدعوى الجاهلية دين كلا إرن كلا جاهلية حديث ندبو دريد أربعين دريد ستين دعينهم وتوشدع أنم يكاونا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن النائحة دوت تكي إرن والنقوكا نمتوا idan lam ta to inde ta mutu bata tuba ma fa innaha tulbas yawm alqiyamah za a sanya mata ranar alqiyama jir'an silke min jarabin na rigar wuta wasirbalan da kuma wando min qatranin na qatran qatran wani sanadari ne wanda yake da mugun rike wuta shi yasa za ku ga Allah da ya faɗa a surati ibrahim yace yawm tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samawati wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar lanan da za a canza sama ba wannan sama ba a canja ƙasa ba wannan ƙasan ba mutane za su fito fili za su tsaya a gaban Allah subhanahu wa ta'ala yau ma tabaddalu al-ardu ghayra al-ardu was-samaa'u wa barazu lillahi al-wahid al-qahhar wa tara al-mujrimina muqarranina fil asfar sarabiluhum min qatran wa taghsha wujuhahum an-naar to sarabil min qatran wannan hadisi ya zo a cikin akhrajahu muslim fi sahih kitab al-janaib باب التشديد في النهاية باب النكي مغانا أكن أننتا وأكن كوكا متوى وأن يتابع مشارع حديثنا لذي ترى لثلاثين دهودو فشين مال يتي فالواجب واجبي على المسلم أكن مسلمي إذا جاءت أمثال هذه المصائب idan irin waɗannan musibin suka zo maka an ya kula mutun yace kamar qala Allah tabaaraka wa ta'ala kamar yadda Allah yace ba farko sai da ya faɗi cewa ba wala nabal wal naku wallahi fina jarrabiku ya kawo ga lamu lifida sannan ga nunu tauki wannan fi'ilun mudari'in ya zamanto mabniyin ne littisalihi bi nunu tawkid astaqila wala nabal wal naku sannan aka amfani da nunul azamati nunin ta wanda ke nuna girma ya isa wallahi sai na jarraba ku bi shay'in da wani abu min al-khawfi akwai tsoro wal ju'i akwai yunwa wa naqatin min al-amwali akwai tawi wa dukiya wal anfusi akwai hasara ta rayuka dama shine mutuwa Allah sai ya ce wa bashir as-sabirin da haka zamu ga cewa kalman as-sabirin malamai suke da wajen fuska hudu na al-irabi akan su da haka wasu suka ce as-sabirin mansubun ne alal madhi taqdiruhu amdahu as-sabirin ina yabon waɗanda suke masu hakuri ne wasu suka ce a maqulun bihi ne wa bashir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to gashi alladhina al-ism al-mawsul ne sannan ga idza kayan aiki ne na sharadi wanda bayan jazma sannan ga musibatun asiyaqi na sharadi duk wanda ke karatun usulul fiqh ya san idan na kira ta zo asiyaqi na sharadi to wannan yana nuna maka musibar da karama da babba kowace iri ne idan ta riga ta zo maka shine idza asabatkum musibatun to me ya kamata ka ce qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wannan ita ce karanta wa ahli sunna yo ba kafa majalisi muke ba na kuka da bakin ciki da mutuwa ne a da ibada ne wanda ya kamata mu farawa shine annabi Muhammad dan duk wani mutum da ya mutu a duniya mutuwar sa musiba ne bata kai ran da annabi ba duniya kuma zuwa ga Allah bata kai ba to sai mu zo mu kafa tanti watakila mu dora dan ka jajayen kaya da ka hango ja ka san ka hango tashin hankali wannan rana ce tabbakin ciki da ranar da annabi ya bar duniya sai a zo a yi in abin ya ci gaba a budewa Umar Usman Sayyidina Ali al-Imam Hassan al-Imam Hussein sai a zo har malam Jafar da malam Albani ma duk sai an bude musu ranar bakin ciki ko kuwa ya zauna sai a yi tabbakin ciki shi kenan tunda idan musibatun Allah yake kowa ya da kisan malam Jafar musiba ne kisan malam Albani musiba ne amma idan ta zo abinda Allah ya saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan musibar daga wajen Allah take kuma kai din da abin ya sama daga ƙarshe duk zaka tattaru za a koma zuwa ga Allah shi yasa Bahaushe yace da kai da kaya duk mallakan wuya yace abinda Allah ma ya zarta annabi ma sai yace to kawai an riga an gama to wannan shine karantawan ahli sunna suna tsayawa ne inda Allah da annabi suka tsaye da su amma ina ruba ku ga yadda in shi a suke yadda suke laftar jikin su su daki jikin su su yi tafiya a rana su shiga wuta tun ta duniya in ba a tubo ba kafin a je a shiga ta lahira dan abin da zai faru kenan ba za ku dauko wayannan miyagun aqidu ba ku shigo al'umma da su a tafi lahira a haka a wani lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba wa din da ake so a ruguza addinin musulunci za ka ga da mutanen nan ake yin amfani wannan shine matsayin shi shi sa za ka ga cewa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi magana mai kyau a cikin Majmu'ul Fatawa yace kisan al-Imam Husayn musiba ne yace da dan uwansa al-Imam Hassan ko da annabi ya bar duniya suna da yara ne kanana domin an haifa al-Imam Hassan hijira na da shekara uku Al-Imam Hussein hijira na shekara uku. Annabi ya shekara goma a Madina. Kenan ko da Annabi ya bar duniya suna da shekara nawa? Kaga Al-Imam Hussein yana da shekara nawa? Shida. Hassan fa yana da shekara nawa? Bakwai. Shi yasa yace ba su samu ibtila'i irin waɗanda ahlul baitin Annabi na farko suka samu ba. To Allah yana nufin ya daga darajar kowanne a cikin su sai ya jarrabe su da wannan musiba. Ibn Taymiyyah sai da yayi magana yace Allah ya tsine mu wanda ya kashe Husaini ko ya taimaka ma kisan Husaini ko ya yadda da kisan da aka yi ma Imam Husaini wannan yayi cikin Majmu'ul Fatawa da Minhajus Sunnah amma duk da haka Ibn Taymiyyah bai kubuta da akan dashi a ce masa nasibi ba ma'anan makiyin annabi to shine malamin kitab mawqifun nas min qatl al-Husayn matsayin mutane wajen kisan al-Imam Hussein yace annasu fi qatl al-Husayn ala salati qawaid akan matsalar kisan al-Imam Hussein mutane sun kasu gida uku at-ta'ifatul ula akwai jama'a ta farko ya rauna da suke ganin cewa annal Hussein qutila bi haqqi an kashe al-Imam Hussein ya cancanta a kashe shi wa annahu kana khalijiyan ala al-Imam suka ce al-Imam Hussein ba kawarije ne yayi tawaye ga shugaban lokacin sa wa arada an yashqa asal muslimina kuma yana so ya wa hadin kan musulmi wa qalu suka ce alu wanda ke wa gani da hadisi suka kafa hujja ba da kama amma shin fassarar hadisin haka yake suka ce annabi ne yace man ja'akum duk wanda yazo muku wa amrukum ala rajulin wahid al'amrunku na shugabanci ya haka akan mutum daya yuridu an yufarriqa jama'atakum yana so ya raba hadin kanku taqtiluhu ka'inan man kana ku kashe shi kowaye ko dan waye wannan hadisi gashi nan yana akradahu muslim fi sahih kitabul imara babu hukumi man farraqa amra almuslimina wa huwa mustami'un wato hadisi na 1852 sai suka ce wal Hussein arada an yufarriqa jama'at almuslimina al-imam Hussein ayya sai ya raba kan musulmi war rasul qala shi kuma annabi ya ce ka'inan man kana kowaye uktuluhu ku kashe shi fa kana qatluhu sahihan sai suka ce kashe shi ya inganta wasu ne ba suke da wannan ra'ayi dan kada wani ya je da tso magana ta yace ai na ci ya halatta a kashewa ka san akwai matsaya ta na san akwai masu bin mu yawa sau da kafa shi yasa nake faɗa ma wasu nake cewa in kana karantarwa ka san ana binka to kalmar ma da ka san za ta dauki baki biyu ta dauki ma'ana mai kyau da mara kyau kar ka dinga amfani da ita in ba ka ba sai ka bar duniya wani ya zo ya dace ta ko da ranka ma a zo a harada ta to an yi sana guda to wa hadha qawlun nasiba sai malam yace wannan magana ce ta nasiba annasiba humul ladina nasabu aliyan wa ahla baitihi alada sunu wa'inda suka kafa kiyayya da sayyidina ali da mutanen gidansa su ake ce musu nasiba amma fa yanzu ɗan shi'a ba duk wani ahli sunna da ka sani a duniya a gurin su nasibi suke kallon shi daga zaka da sun ce kai dinnan halalud dami wal mal jininka ya halatta a zubar da shi dukiyarka in an ci ta an ci banza ko a gaban Allah ba abin da zai faru kai nasibi ne akwai malamin da ya rubuta littafin an-nasb wan nawas da ya tashi kawo malamai sai da ya lissafa malamai sama da malami 300 yace dukkan nawasi ya faru tun daga kansu al-Imam Malik al-Imam Shafi Abu Hanifa su al-Imam al-Bukhari duka ya lissafa sai ce dukkan nawasi ne nawasi ne nasibawa ne to kun ga wa hadha qawlun nawasi alladhina yabghiduna al-Husayn wa lataka in Husayn bin Ali radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an wa an abi kun ji ra'ayi na farko ku to wannan ra'ayin ba ma tare da shi ba mai haddada shi ba to kuma wani lokaci ana samun kuskure kaga wani da rigan ahlus sunna saboda jahilci sai ya dauki qaulin nasiba sai kaga yana istidlali da shi at-ta'ifatu thaniya bangare na biyu qalu sun ce huwa al-imam alladhi yajibu wa tajibu ta'atuhu ai asali ma shine shugaban da shi ya kamata a yi mawada'a domin in ba ku manta ba shi matsalar imamanci a gurin ƴan shi'a ta fi matsalar sallah da azumi da zakka da aikin hajji da kalmar shahada wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru ya zama wajibi a miƙa masa al'amari tun farko wa huwa qawlu shi'a wannan in tace ko magana ɗin shi'a at-ta'ifatu thalitha bangare na uku wa hum ahli sunnati wal jama'a sunu ahli sunnati wal jama'a qalu sun ce utila mazluman al-imam Hussein an kashe shi an zalunce shi ولم يكن متواليا للامر اي لم يكن اماما شي با امامي بني ده معنن خليفه wanda aka nada domin shi dan shi'a zaka ga in banda hauka a ina ne za a ci wani khalifan wani ne kuma bai hawo matsayin sa ba sai yanzu ba mai musu cewa al-imam Hassan khalifa ne dan sayyidina Ali da ya bar duniya ya hau kujeran wa sai na Ali yana cikin khalifofi amma Imam Hussein tunda bai hau kujeran ba bai wala qutila khalidiyan sannan ba a kashe al Imam Hussein a matsayin bakawarije ba bal qutila mazluman shahidan an kashe shi an zalunce shi yayi shahada kama qala annabi sallallahu alaihi wasallama kaman yadda annabi ya fada yace al hasan wal husain sayyida shababi ahli al janna da al imam hasan da al imam husain sune shugaban samarin gidan al janna akhrajahu at-tirmidhi fil jami kitab al manaqib bab manaqib al hasan wal husain hadithi na 3768 sahiha 796 anan ya kawo wannan hadisi to kun ga lokacin da annabi ya ba da wata shaida wancan hadisi ba za ka dauki hukuncin sa ba ka dabbaka akan al-imam hasan ko al-imam husain domin ba yadda za a yi aljannan nan kowa ya sani ba kayan annabi ba ce kayan Allah ne ji yadda annabi yake san ka yake kaunar ka in ba Allah bane yace ka ce ma wani dan aljanna ne wallahi annabi ba yana saboda shi al-mubashshir ne shine wa bashirin ladina amanu annabi kuma bayin bishara sai an samu asbabul bishara shine al-iman wal amal as-salih kenan ba a yi ma al-imam hasan da al-imam husain bishara ba sai da suka cancanta ba dan suna ƴaƴan annabi ba kadai sai dan imanin su da aikin su ne kyau a wajen Allah sannan suka cancanci annabi ya musu bishara da aljanna inda kasancewa ka kawai dan annabi ne ba ga annabi nuhu ba Allah ya ce innahu laysa min ahlika innahu amalun ghayra salih ai afili take ai yayi aiki mara kyau to su ba su yi aiki mara kyau ba sun yi aiki mai kyau shi yasa suka cancanci su zama ƴan aljanna sai ya ce wazalika annahu arada ar-ruju'a saboda wannan shi kan shi al-imam husain yayi nufin ya dawo aw izhabu ila yazid fi sham ko ya tafi wajen yazid a sham walakinnahum mana'uhu sai dai mutanen sun hana shi hatta yasta'sira ibn ziyad hasi sun kama shi a matsayin fursunan yaki sun kai ma ibn ziyad wannan har al-tatafan shi'a abinda ya tabbata ke lokacin da ya riga ya kai ya gane cewa an yaudare shi sai ya ce su ba shi dama ɗayan uku ko dai ya tafi bakin boda ya je ya zauna cikin sojojin musulunci yaƙi tare da su don ɗaga addinin Allah ko ya koma Makka inda ya fito ko su ba shi dama shi da kanshi ya tafi Sham wajen Yazid wallahi suka ce ko ɗaya ba za su yi masa abinda kawai suke so ya ba da kansa su kama shi a matsayin fursunan yaƙi su kai ma Ubaydullah ibn Ziyad a ƙasƙanci yace shi kuma kan wannan kan bai ba ya yadda ya yaƙi har ya mutu da su ɗauke shi su kai shi a ƙasƙantaci kuma irin wannan abin shi ne abinda al'umman mu ta rasa wajen in abu ya taso abinda ba na tsorata bane da kun tsorata shi ke abinda ba na gudu bane da kun hau gudu shi ke wanda dai ya zo zai kashe ka kana da dama rai ɗaya kake da shi shi ma rai ɗaya yake da shi in zai kashe ka to ya tabbatar cewa ba a banza ka mutu ba haka ya kamata ba a banza ka mutu ba amma a zo kashe ka kai da kanka kake kwantawa kana cewa to ta dama zan kwanta ko ta hagu zan kwanta ta ina ya kamata ku yanka ni kaga an samu matsala an samu matsala wannan shine abin da ya faru to gashi na so mu karasa nan wajen da yake cewa bid'atani muhdathatani akwai bid'a guda biyu da aka fara قال شيخ الاسلام ابن تيميه يا فدا يتي بعد قتل مقتل الحسين احدث الناس بدعتان باين ان كشي الامام حسين متاني سي suka fara da bid'a guda biyu al-ula bid'a ta farko ita ce bid'atul huzn wal nawd bid'a ta bakin ciki da ihu da kuka yau ma ashura ranan ashura min al-latm na dukan jiki was-surah da ihu wal buka da kuka wal atashi da zama da kishirwa sai a ce ranar kakkashe ruwa don ka tuna irin ishiruwar da Imam Hussein ya yi wani zai fassara ka ha ya ainihin sadi sai ce maka wannan sadi din yana nufin sabar Hussein ainihin din yana nufin atashir Hussein yake ne wa inshadul marafi da lera waƙoƙi na ta'aziyya yanzu akwai ɗaya daga cikin malaman su wasu ƙushummar na ga bidiyon shi da yake faɗa cewa idan wannan munasabar ta zo ta ashura da ka dauki qur'ani ka karanta gara ka dauki waƙoƙin al-imam Hussein kana karanta wallahi malam ina da bidiyon duk wanda yake so in kana musu zan tura maka gashi malamin Shi'a ne da kin ci mai rawani yace a wannan munasabata al-Muharram gara karanta waka ta ta'aziyyan al-imam Hussein da bude qur'ani ka karanta wama yufdi ila zalika da abin da yake kaiwa zuwa wannan min sabbis salafi na zagin magabata wala anatihim da tsine musu wa idkhal man la dhanba lahu da shigab da wanda bashi da zunubi ma a zalik zaw az-zunubi tare da masu zunubi hatta yusabba as-sabiquna al-awwaluna daga nan za a ci gaba da dura a shari'a har sai an kai an zagi mutanen da qur'ani ya fada yace was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari a zo a zage su sahabun da matsalar kisan al-imam Hussein ta faru ya bar duniya bai ma san za ta faru da wannan munasaba sai ga an shigo da shi ana ta kukunda masa zagi haka suke wa tuqra'u akbar masra'ihi ana karanta labarin yadda aka kayar da al-imam Hussein allati kathirun minha kadhib wadda mafi yawanci ƙarya ne ibnu kathir a al-bidaya wan nihaya da ya kawo matsalolin yace wallahi wannan matsalar ba dan malaman tarihi sun ambace ta ba yace ba zan kawo ta ba yace mafi yawanci ƙarya ne labarai ne da aka dauko daga irin su Lut ibn Yahya irin su Abu Mikinan shi yasa karka da mu dan Shi'a ya ce maka akwai abu kaza a littafin ku fara tabbatar mai tukunna abun ya inganta duk abin da zaka kawo zaka ga bai wuce ɗayan biyu ko su dauko babban abu su yi hujja da shi ko abin da ya inganta su jirkita shi su bashi wata ma'ana shi ma wannan zindiki wannan mulki ai haka yake yayi haka yake to shine yake wa kana qasdi manfa man sanna zalika wanda isunnan ta wannan fatha babul fitnati bude ko ba ta fitina wal furqati dalalaba bain al umma tsakanin al umma wa illa in ba haka bain da shaykhul islam fa ma ma'ana an yu'ada hadhihi al dhikra menene ma'anan a ce ai ta maimaita wannan abin da shekara shekara yanzu annabi ba yana a gaban sa ba aka yi masa sayyidina hamza kisan da aka yi masa kowa ya san sai da ya damu annabi yana dare ya mai da kisan sayyidina hamza duk shekara wani ma atam na bakin ciki akan kisan sayyidina hamza ai bai ba yake cewa fi kulli amin cikin kowace shekara ma a isalati dima'i tare da zubar da jini wa ta'zimil madi da girmama abin da ya wuce wa ta'alluqu bihi da ratayuwa da shi wal ittisaq bil quburi da kuma liƙe wa kabari har a kawo hadisai na ziyarar kabari na ƙarya a ce wanda ya je ziyarci kabarin al-imam Hussein a ziya a munasaba ta Ashura daidai yake da wanda ya je aikin hajji so miliyan biyu wallahi hadisan suna da amma kure a ce kai gabaki daya wanda ya je kai ziyara kabarin al-imam Hussein daidai yake da wanda ya je ziyarci Allah a saman al-arshi haka yake to shi yasa wannan minhajus sunna a mujalladi na 5 shafi na 545 da shafi na 554 ku yi hakuri ibnu taymiya ba wanda zai so shi sai mutumin da yake san gaskiya ya wace risoshi raddi ya rubuta aljawabu sahih liman baddala din almasih in kirista ya zagi ibnu taymiya ya cancanta ya zagi shi ya yi wa Shi'a raddi ya rubuta minhajus sunnatun nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'a wal qadariyya dan Shi'a ya cancanta ibnu taymiya ya zage shi ya rubuta raddi wannan ko sufa yake ko hadis wala haraka ka fada to sai asaniya wanda ita ce ta karshe bid'atul farhi bid'a ta farin ciki was-surur da murna wa tanzi'ul halwa da raba alewa wa tawti'atu 'ala al-ahli li yalwata wa iyali yawma maqtal al-husayn ranan kisan al-imam Hussein ba shi bane ranan cika ciki muka ce masa a wannan cika cikin bashi a musulunci haram ne duk wani hadisi da ka gani to hadisi ne da yake akwai kura a kanta wa kanatul kufa kufa ta kasance bi ha qauman min al muntasirin li ahli al bayt akwai mutanen da suka yi da'awar sai sun taimaka ma ahli al bayt wa kana ra'suhum shugaban su shine al muqtar bin abi ubayd al mutanabbi al kazzab ana ce masa al-mutanabbi ne saboda yayi da awar annabta al-kazzab maqariyati dan duk duniya babu mafi ƙarya wanda zai mike ce shi annaban Allah ne kuma ƙarya yake shi yasa annabi ya sama musailamat al-kazzab saboda yake shi ma annabi wa qauman min al-mubghidin li ahli al-bayt da mutanen da suke kin ahli al-bayt ومنهم دغتكين سو اكو حجاج بن يوسف الثقفي حجاج بن يوسف الثقفي شي كان wannan al'amarin su sai dai in an tafi gurin Allah dan banda matsalan ahlul bait safaka lijmal zubad da jini yawa mun karanta wanda suke bibiyar karatun mu na masallacin dan fodi yawa ya kashe mutane sama da mutum 120 Abdullahi bin Zubair dan da aka fara haifa a Madina sai da ya gama hudba a munbari ya ayyuhan nasu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya sako da kan munbari kuma yace a kashe shi yayi ta'addanci to amma wala turaddu bid'a bil bid'a ba a mai yadda bid'a dawa bal turaddu bi iqamati sunnati annabi انا ما يد بدعه لنا تسيل سنر النبي الموافقه لقوله تعالى عند ابن دي داتش a lokacin idan ka tana da matsalar kisan al-imam husaini shine kai istirja'i shine alladhina idha asabahum musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un to mun tsaya da ka tika ciki jama'a ba addini bane yawa a wasu gurare nayi magana a Sokoto kwanan nan da ka ga cewa lokaci yara har abin nan suke yi na kaji nace to a hankali kar abin yazo ya zama wani addini nan gaba mai zaman kansa abinda muka faɗa dai dai Allah ka ba mu lada wannan kuma muka kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadhal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh